Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 3 ga watan Disamban shekarar 2018 akan mitoci 40 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To baba, babban bankin duniya ya sanar yau Litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa zuwa dala miliyan 200,000 cikin shekaru 5 domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar dumamar yanayi. Amurka da China sun amince da wata kwarewar yarjejeniya da ta shafi harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki G20. Kana yau za a ajiye gawar tsohon shugaban kasa Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar dokokin kasa domin ba Amurkawa damar karrama shugaban kasa Amurka na 41.
To kana labaran kenan, bayan ku gama jin labarai kuma za ku je rundunar yan sandan Najeriya ta tura zara ta yan sanda 2,000 a yaki da ake yi da kungiyar Boko Haram, lamarin da masana ke ganin aiki ne na soji.
Wannan ya zama military affair ba police ba, kuma tun shekara da shekaru sojoji ne suke wannan fadana. So menene ake so a kaiwa mutanen kasar nan kan cewa sojoji sun kasa yanzu ce da taimakon yan sanda?
To a jamhuriyar Nijar kuma mutanen kasar ne suke ci gaba da mai da martani akan yaki da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda kasashen yankin tafkin Chadi suke yi.
Tura suke sai da kamakamai kuma duk dan Boko Haram kartushen da armkin duk da ya buga kai koda takobi ne an san wanda ya saida mai. Su shugabannin su koma can wurin tura su yi kuka ba yayyuwa a baka rikon akuya kuma a gama ka da tura.
To bayan haka Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban bankin duniya ya sanar yau Litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashe da ke fama da talauci su iya tunkarar matsalar dumamar yanayi zuwa dala miliyan 200,000 cikin shekaru 5. Idan ba mu rage gurbatacciyar iskar da ake fitarwa ba yanzu, za mu sami mutane miliyan 100 da za su yi rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030, in ji babban jami'in kula da dumamar yanayi na bankin duniya John Rom a hirarsa da kamfanin dillancin labaran Faransa. Tallafin da za a yi wa kasashe da ke fama da talaucin su yi iya rayuwa a yanayi mai zafi da kuma yanayi mai matuƙar tsanani zai hada da gina gidaje masu ƙarko da samar da hanyar samun ruwan sha mai tsafta da kuma abinda bankin ya kira hanyar noma mai inganci. Sanarwar bankin ta zo ne a daidai lokacin da ake fara taron makonni 2 da ya hada kan kasashe 200 kan dumamar yanayi a birnin Katowice na kasar Poland. Manyan kasashe 2 mafiya karfin tattalin arziki a duniya, Amurka da China, sun amince da wata kwarewar yarjejeniya kan takun sakar da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki G20. Yayin walimar cin abinci na tsawon sa'o'i 2.5 a birnin Buenos Aires, a shugabannin sun tattauna kan bambance-bambance da ke tsakaninsu dangane da batun harkokin cinikayya da suka kai ga ƙara kuɗin haraji masu yawa watanni da suka gabata. Shugaba Xi ya ce shugabannin sun daɗe ba su haɗu ba, kuma abubuwa da dama sun faru tun haɗuwarsu ta ƙarshe. Ya ce sai dai haɗin kai tsakaninsu za su ne zai sa a cimma burin zaman lafiya da kuma ci gaba a duniya. Tun farko shugaban Amurka Donald Trump ya yi harsashen cewa dangantakarsa da shi za ta iya samu sawa a sami maslaha. Ya ce ina tsammani a ƙarshe za mu kai ga yin wani abu da zai zama alheri ga China da kuma Amurka. za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasa Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar dokokin Amurka daga yau Litinin da yamma domin ba Amurkawa damar karrama shugaban ƙasa Amurka na 41. Za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki daya su shiga majalisa domin karrama tsohon shugaban ƙasar har zuwa ranar Laraba da safi. Masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye Bush wanda ya rasu a jihar sa Texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya. Bush ya yi mulki wa'adi daya daga shekara ta 1989 zuwa 1993. Za a kuma yi addu'o'in jana'izar sa a babban majami'a ta ƙasa da ke nan Washington. Daga nan a binne shi ranar Alhamis a ɗakin bincike na shugaban ƙasa da ke Texas. Ranar Asabar, Fada White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci wannan jana'iza. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a binnen Washington DC. Wani hari da jirgin Amurka da baya amfani da matuka ya kai a kudancin Afghanistan ya kashe babban kwamandan Taliban abinda ya zama wata gagarumar kuma baya ga wannan kungiya ta mayaka. Jama'an Afghanistan da kuma na Taliban sun bayyana shugaban da suna Manaz Mullah Abdulmanan da suka ce an kashe shi tare da waɗansu mutane hudu ranar Asabar a yankin Nawzat da ke lardin Helmand. Sanarwar da mayakan ta fitar na cewa Manan shine shugaban lardin mafi girma a Afghanistan inda Taliban take da iko ko kuma take kokarin kwace galibin yankin ta kuma bayyana mutuwar sa a matsayin babban asara ga kungiyar mayakar. Lardin Helmand dai babban kasuwar safaran miyagun kwayoyi ne kuma Manan yana iko da yankin domin samarwa kungiyar Taliban kudaden shiga. Daga ƙarshe wata jam'iyyar 'yan mazan jiya mai kin jinin 'yanci rani karo farko ta samu kujeru da dama a zaben da aka gudana a ƙasar Spain bayan kirga sama da kashi 96 na kuri'un da aka kada a zaben larduna jiya Lahadi. Jam'iyyar Vox ta samu kujeru 12 abinda ya bata gagaruman nasara ko kuma ya kaita ga yin rinjaye. Ana ganin wannan zabe a matsayin zakaran gwajin dafi na farko ga jam'iyyar 'yan gurguzu ta Prime Minister Pedro Sanchez tunda ya hau karagar mulki a watan Yuni. Jam'iyyar 'yan gurguzun ta samu kujeru 33 kawai a majalisar ba kamar a shekara ta 2015 da ta sami kujeru 47 ba. Jam'iyyar tana iya rasa ikon yankin baki daya idan wato yankin da ya fi kowace yawan al'umma karan farko a shekaru 36 idan jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya za su haɗa kai su kafa gwamnati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duba da yadda rikicin Boko Haram ke daukar sabon salo, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tura kimanin zaratan 'yan sanda na musamman 2000 zuwa yankin arewa maso gabashin kasar domin shiga yaki da ake yi da mayakan kungiyar Boko Haram. Daga birnin Abuja ga Hassan Maina Kaina da karin bayani.
Zaratan 'yan sandan kimanin 2000 a cewar kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Moshir Jimo da makarin wasu kwararrun 'yan sanda na musamman ta su yaki kafada da kafada da sojoji karkashin rundunar Operation Lafiya Dole da ke yakar 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Koda baya ga yaki na sosai da yanzu 'yan sandan za su fara fafatawa, Moshir Jimo ya ce akwai kuma karin rawar da za su kara takawa. 'Yan sandan za su kuma samar da tsaro wurin kare doka da oda a shiyar arewa maso gabas din da matsaran garuruwa da yankunan da aka yanto. Tsare jami'an kungiyoyin bada agaji da ma kayayyakin agajin da kuma sansanonin 'yan gudun hijira. A cewar wani masanin tsaro kuma tsohon malami a kwalejin horar da harsoshin sojin Najeriya Dr. Umar Ardo, aikin yaki fa wannan ba na 'yan sanda ba ne.
saboda faɗan da ake yi da Boko Haram. Boko Haram ma internal insurrection ne. Wannan ya zama military affair ba police ba ne. Kuma tun shekara da shekaru sojoji ne suke wannan faɗan nan. So menene ake so a kaiwa mutanen ƙasar nan? Kan cewa sojoji sun kasa yanzu sai da taimakon ƴan sanda a inda kuma babu harkar ƴan sanda ciki. Kuma babu harkar ƴan sanda ciki wannan lamarin. Harkar soja ne ba abin da ya haɗa ƴan sanda da Boko Haram.
Amma doctor ba ka ganin cewar kaman rikicin Boko Haram rikici ne na cikin gida kuma da musu aikin ƴan sanda shine contractor kuma cikin gida?
A'a. Ta bakin na rikicin cikin gida ba, wannan mutane ne suka ɗauko makamai suka yi ƙalubalen tsangar Najeriya. Abin da ake kira internal insurrection, soja da military responsibility nasu shine su kare ƙasar Najeriya daga ambaliyar yaƙi da waje da wata ƙasa ko kuma internal insurrection.
Ni dai sashin yaƙi da 'yan ta'adda na rundunar 'yan sandan Najeriya ya yake da faida karnuka 100 da halin yanzu suke aiki da sojoji wurin yaƙar 'yan Boko Haram, baya kuma da tsarin 'yan sandan sama da ke sintiri da jirage masu sokar ungulu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da gaida Hassan Maina Kaina har yau akan batun yaki da kungiyar Boko Haram. Al'umman jamhuriyar Niger suna ci gaba da yin tsokaci akan yaki da ake da Boko Haram din, biyo bayan wani taro da shugabannin kasashen Najeriya, Niger, Chadi da kuma Kamaru suka yi, waɗanda suke yankin tafkin Chadi kenan, akan wannan batu na yaki da ta'addanci. Ga ƙarin bayani daga wakilin mu Haruna Mamman Bako.
Tun lokacin kammala taron shugabannin kasashen da ke kewaye da tekun Chadi a N'Djamena akan matsalar tsaro da ta haddabi wannan yankin da ya shafi kasar Chadi, jamhuriyar Niger, tarayyar Najeriya da Kamaru, inda aka fadada taron wa kasar Benin, kasancewar kasar tana da dakaru a cikin wannan yakin. Talakari da ganin irin yanda ƴan ta'addar Boko Haram suka zafafa kan hare-hare a baya-bayan nan, jama'a ana ci gaba da ba da shawara da mayar da murtadi wa shugabanni waɗannan ƙasashen domin ganin an sake salo. Alhaji Bello Musa, wani mai nazarin al'amuran da ke kai suna kawowa, ya ce a jarraba yin sulhu da waɗannan ƴan ta da ƙayar baya.
Shawara ta wadda zan ba waɗannan shugabanni, a zauna da su a yi sulhu, duk ta yi ƙarewa bisa ga a ce bindiga ba ta yi magani ba, to a dawo a yi sulhu. In an kai sulhu, sun kan nuna ba su son sulhun, kuma sai a bi hanyoyin da za Allah ya taimake mu, Allah ya sa wannan tashin hankali, Allah ya jaye mu da shi. Kuma in an kai sulhu din nan, wata ƙasa za ta zakkwa ta kwaiko da irin Najeriya da irin Niger da irin Cameroon da irin Chad, ya cancanta a saurare su waɗanda an da hannu da wannan. Su kankansu shugabanni su binciko su, a zauna da su, sannan a dawo a zo fagen daga, a zauna da waɗanda a fagen daga, duk ta yi ƙarewa.
Su ma mazauna wannan yankin da ke kan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya sun ba da nasu ra'ayoyi game da yanda ya kamata shugabannin su yi domin ƙasashen nan su yi nasara gagaruma a cikin wannan lamarin na yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram.
Ni ne Tsahir Bala. Saboda wanga harka na Boko Haram, su shugabannin mu su koma ga Allah, ai ta roƙon Allah, ana ga mu Allah, Allah ka mu sauki wanga, saboda shi sauki yana daga Allah. Amma kuma akwai wata gudu bayan sassaka, saboda su shugabannin ga namu sun san komi, suna tare da tura wanga ba, akwai hannun tura, tura suke sai da kamakamai, kuma duk dan Boko Haram kartushen da armkin didde buga kai koda takobi ne an san wanda ya saida mai. To a koma hannun turawan nan, a ga wannan bindigogin da jiragen da suke kawa da helicopter da abinda suke bugawa, su shugabannin su koma can wurin turawa su yi kuka. Yanzu ana taron duniya turawan duka suna can wuri a samu mutum guda a yadda yake shi ya tafi ya je ya ga musu gaskiya ga abinda matsalar da Afirka take ba yayyuwa a baka rukun akuya kuma a gama ka da kura bai kuma duk mukamman da suke sayawa sun san duka da Niger da Chad da Cameroon da Nigeria da Burkina da Benin da Mali sun san wurin da ake so ta yake duk lambar su sun sani su ne ke saida mu makamai kuma su ne ke gama mu hadarin
Allah sanwaru a sunana wanga shawara da an kai ta yi mu mutanen duniya dukkan su wanda an kace za su haduwa su gwamnonin su taya su shawara a tunkari Boko Haram kashin duniya yayi yawa kashi daya adam yayi yawa ziko wata a samu dan mutu a kashe shi shina bisa ga dadi a te bai kamata ba kadan a ci gaba da roƙon Allah mallamai na birni da na ƙauye kullun ka a wasa ka a kasa ai ta roƙon Allah ai ta roƙon Allah Allah shi kawo sauki
mamman Ibro kasasanta a gun mutanen ƙasa duka a taru wanga abu a farki bai da kyau ai ta roƙon Allah
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Allah gaida Haruna mamman bako
gaskiya yawancin mu mun zo nan muna da damuwa daban-daban akwai su mu da muka zo nan mu mashaye ne akwai su mu kuma muna nan muna zaman banza a cikin society mu ba abun kirki muke ba amma da muka zo nan sun kawo mana abubuwa da yawa wanda zai mana amfani a rayuwa sun kawo mana wai ba wani matsalan da zamu samu a duniyar nan da ba mu iya achieving nasu ba sun kawo mana wai shan kwaya ba shi bane rayuwar da zamu bi sun kawo mana mu je cikin society namu mu taimake mutane mu taimaka ma iyalin namu mu taimaka kama community namu sai mu taimaka ma Nigeria ba za amfani da youth na Nigeria ba a rigging elections a electoral malpractice ko wani abu
wani matashi ke nan da ya samu horo daga cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan kasa na gari dake jihar Plateau akan yadda su matasan za su iya kaucewa haloli da ba su da kyau to sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton Wadannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga Sarfila Hashim Gumal da shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kwarmar da duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashi lokaci mai tsawo ana tattaunawa akai dokar na dauke da shuruɗa masu yawa da suka hada da wanda za ta kare wanda ya fallasa akan kudaden da aka tabbatar na sata ne da kuma sharuɗan da za su bayar da damar daure mutum idan ya kwarma tukan ƙarya An dai kafa wannan doka ne domin karfafawa 'yan Najeriya kwarin gwiwar fitowa su sanar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi boye kudade da sace-sace da yiwa kasa zamba an kuma yiwa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kudin gwamnati ya boye kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da kwato kudaden to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi 5 cikin 100 na kudin da aka samu kasancewar irin tasiri da wannan shiri yayi a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Mallam Garba Shehu yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin har shafin yanar gizon da aka samar da mutane su riga kai tsaye gumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu wani abu rashin jinadi kan batun shine mutane kan kawo mana korafin su kan fallasa irin waɗannan kudade ko ma sanadiyar samu makudan kudi amma wa'in ma ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala mutum na farko da muka fara duba batun sa shine Dr. George Ugo wani kwararre mai bincike na musamman wanda yake ya gano kudin gwamnati fiye da naira biliyan 400 amma bai samu ladan fallasa da aka alƙawarin bashi na kashi 5 cikin 100 ba duk da yake dai shirin ciki da gaskiya yi hira da Dr. Ugo da harshen turanci kasancewar baya jin Hausa amma mai taimakawa Ugo nan musamman injiniya Magaji Muhammad shine bamu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata kuma muka yi alƙawarin kawo mu ƙarshen hirar da muka yi da shi ga kuma karashin tattaunawar.
Gwari ma mu gane dalla-dalla mana, shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu, shin kuɗaɗen na wani ɓangare ne? Kun yi bincike, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana?
Yawwa, waɗannan kuɗaɗe duka ma'aikatun gwamnati ne, daga NNPC zuwa Port Authority da sauran agencies ɗin gwamnati. Daga nan ne amfani da na'urorsa na computer ya binciko wannan abubuwa da sauransu, da shi ma da consultants sun suka hadu a cikin bankunan tara na a cikin kwana 27 Allah ba wa sa'a suka gano kudaden da aka sace wa gwamnati. Yake fatan shugaban kasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da kudin su, shi kuma a bashi kudin sa na 5% on 3.6 billion naira.
Amma kafin mu fara wannan hira da kai, dazu naji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi.
Akwai lokacin da aka kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi bashi haɗin kai ba, shi kuma ya nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa, suka yi da shi ya ki karɓan wannan abu. So daga ba suka bi ta ba
ya ki karɓan wani abu,
sun nemi su haɗa baki da shi, su baya cin hanci ya bar aikin da aka sa shi. Ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa Najeriya, shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa, ƴaƴansa da jikokinsa, don haka shi ba son kwabansu aikin ƙasa zai yi.
Baka fahimci mana ba yaya aka kama shi. Kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen, ko da ba a ba shi ladansa ba, me kai kuma ga za a zo a kama shi?
Ba an kama shi, aka je aka bincika mutum ne mai gaskiya, aka sake shi, aka kuma ba shi haƙuri da sauransu. Aka bincika kuɗi sun amsa kuɗinsu, aka ce minista ta gaggauta biyansa hakinsa 23.6 billion naira. Har yanzu ba ta biya ba, yau wata 8 da kusan sati ɗaya kenan.
Shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan, haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi, ko yaya?
Batun kama shi an ba shi haƙuri, kuma ya haƙura shi ne kishin Najeriya ne, tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu, shi a biya shi haƙinsa na 23.6 billion naira sai yanzu, saboda ƙarfafa sauran jama'a gwiwa, domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan Najeriya aikin yi, tunda kana da lada na kashi 5% ga duk wani bara da ya saci kudin gwamnati, kuma koda gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan. Kaga barayi yadda suka yi a Najeriya kenan, duk wanda Najeriya an bashi aikin yi.
Barayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun dauki kudin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba.
To waɗanda ake zargi sun dauki kudaden gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba, don haka duk wanda Najeriya in ya bi hagudama ba zai tafiya mai nisa ba, zai iya kawo mutum ɗaya biyu. Kaga in ya samu 5% abun da wannan ya tara da ake zargin, to ba ƙaramin kuɗi ba ne.
Dai injiniya ka duba, mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kuɗin Najeriya, wannan kuɗin hankali zai iya ɗauka?
To ai kuɗi ne kamar a fasa ɓuci ne, da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama. A su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu, amma sai su haɗa da sunan gwamnati, sai su rinka dincina suna ta abinsu da sauransu. Da gwamnati mai adalci ta zo ta babu Buhari, ya ce duka waɗannan account da ake da su baki ɗaya haɗe su account guda ɗaya, wanda duk abin da zai shiga ana gani, duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa. To bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji, ana haɗa baki da su, su ma samu abin da suka samu, ma'aikatun jami'an gwamnatin samu abin da suka samu. So da wannan gwamnatin zo aka haɗa komai a wuri ɗaya, ba sa samun yadda suke so, shi yasa suke kafan baya wajen kokari a maida kuɗin zuwa TSA.
Azu ka ce har ma ko rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa, ta ina kuka tura wannan takardar?
Takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta Office Chief of Staff, a rubuta ɗaya biyu, har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba.
Ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa yana da wannan labari tunda wasiƙa kuka rubuta masa, kuna jin ya karanta wasiƙar ce ya ajiye ko wani tunani kuke yi?
Kodayake Office babban shugaban kasa babban office ne, koda bai samu kai tsaye ba, jami'ansa mai yiwuwa sun samu.
Ai, wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yi na harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano. Kuɗaɗen ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune.
Eh kudaden duk suna nan a bankunan. Suna nan a bankunan ba a mai da su TSA ba har yanzu. Mu addu'ar mu a mai da su account na bai daya na TSA. Ba a mai da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450. Wannan biliyan 450 kusan kudaden da ake riba jahohi na watanni ne. To me zai hana gwamnati ta gaggauta medawa kudade zuwa TSA domin ta rage wa kanta zafi tana cewa babu kudi ga kudade kuma a kwance me yasa ba za a meda ba shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya saboda kishin kasarsa a biya shi commission din sa
a dun Najeriya waye ne ya taba yin aiki ya samu irin waɗannan makudan kudade da kake magana injiniya Magaji Najeriya nan fa kasa ce ta wajen mutum miliyan yanzu ana cewa an doshi 200 fa
tun da aka yi Najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cikin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kudi biliyan 473 da ɗan kai ba ai wannan ba har ma'aikatar EFCC yawan shekarun ta da sama da shekara 10 ba ta iya sama gwamnati wannan kudin ba so don haka Dr. George Ubo abun yabawa ne kasa kuma irin su ne kamata a nemo a ba su lamban yabo
injiniya Magaji Muhammad Yaya mun kode kwarai watakila sai mu sake tattaunawa in Allah ya da wannan hirar
to godiya nake
makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya kuma da yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙin hakan ya rata a wuyan su yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga alheri ta dawo da labarai a takaice.
Bankin Duniya ya sanar yau Litinin cewa zai ninka kudin da yake badawa domin tallafawa kasashen da ke fama da talauci su iya tankara matsalar dumamar yanayi zuwa na dala miliyan 200,000 cikin shekaru 5. Idan ba mu rage gurbataccen iskar da ake fitarwa ba yanzu za mu samu mutane miliyan 100 da za su iya rayuwa cikin talauci nan da shekara ta 2030. Inji babban jami'in kula da dumamar yanayi na Bankin Duniya John Rom a hirarsa da kamfanin dillancin labaran Faransa. Manyan kasashe biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya Amurka da China sun amince da wata kware-kware yarjejeniya kan takun saka da suke yi dangane da harkokin cinikayya bayan ganawar shugabannin kasashen Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping a wajen taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki G20. Za a ajiye gawar tsohon shugaban ƙasa Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar dokokin Amurka daga yau Litinin da yamma domin ba Amurkawa damar karrama shugaban ƙasa Amurka na 41. Za a ba da dama ga manyan baki da kuma jama'a baki ɗaya su shiga majalisar domin karrama tsohon shugaban ƙasar har zuwa ranar Laraba da safe. Masu sha'awa za su iya wucewa gaban akwatin da aka ajiye Bush wanda ya rasu a jihar Texas yana da shekaru 94 a duniya bayan ya shafe shekaru yana fama da rashin lafiya. Wani harin da jirgin Amurka da baya amfani da matuki ya kai a kudancin Afghanistan ya kashe babban kwamandan Taliban abinda ya zama wata gagarumar koma baya ga kungiyar mayakan. Jama'a Afghanistan da na Taliban sun bayyana shugaban da suna Manas Mula Abdulmanan da suka ce an kashe tare da waɗansu mutane hudu ranar Asabar a lardin Helmand.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma can da hantsi za a ji mu dauke da wani shirin. Kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma si Sultan Umar Faruk Sa'id da kuma Dr. Ben Muhammad bin Abdullah da Hajiya Zakiya da Hajiya Badi'a da baki ɗan iyalan gidan Larabawa da kuma gidan Madugo a birnin Kumasi na rasuwan Alhaji Tahiru Abdullah da aka fi sani da Alhaji Ofa ma'aikacin NNPC a Najeriya wanda ya rasu a jiya a Abuja. Allah ya ji kansa da sauran magabata da rahama ya kuma kyautata makoma. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni Malam Saidi da injiniyam na wannan safiyan Jim Cook Baba Yakubu ke sallama. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.